sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numan FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Janairu shekarar 2020 Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
Shugabannin kasashe da dama za su hadu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don duba yadda za a kawo karshen rikicin kasar Libya Yuwar Iran da Amurka su saki bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makaman nukiliya ta ƙara dusashewa. Sannan tsaunin tal na ƙasar Philippines wanda ya barke da amintan da ru ya dan lafa to amma har yanzu yana dan tumbudi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanan masu fashin baki da masana akan kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka yi wadda ake walakabi da rundunar Amitakun da gwamnatin tarayyar kasar ta ce haramtacciya ce sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger jam'iyyin hamayya sun yi kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu da ya yi murabus saboda zargin sa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki musamman ta fannin tsaro bayan nan sai shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran Shugabannin kasashe da dama za su hadu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don duba yadda za a kawo karshen rikicin kasar Libya da kuma yadda za a sa bangarorin da ke rikici su saki komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake barkewar rikici a watan Afrilun bara. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya zai je babban birnin na kasar Jamus ya hadu da shugabannin Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma sakataren harkokin wajen Amurka da dai sauran masu ruwa da tsaki. Za su yi kokarin sasanta Prime Minister Fayez al-Sarraj da duniya ta amince da shi da kuma jagoran 'yan tawaye janar Khalifa Haftar. Manufar wannan hubbasar ita ce a cimma kwance damara sannan ai amfani da tsagaita wutar wajen sasanta dukkan bangarorin kasar kai tsaye kuma daki daki yuwar Iran da Amurka su saki bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta ƙara dusashewa ga dukkan alamu akalla zuwa yanzu bayan da shugabannin kasar Iran suka fito kiri-kiri suka yi shakulatin bangaro da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015 wadda shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga ciki tun a shekara ta 2018. Zaman tsardai na dada tsanani saboda akwai yuwar a ƙara kakaba ma kasar Iran takunkumin ƙasa da ƙasa baya ga waɗanda Amurka ta kakaba mata. Shugaban Iran dai ya ce akwai yuwar a tattauna da Amurka. To amma shugaba Donald Trump ba amintacce bane wajen batun tattaunawa da cin da wato da cin majituwa. Shugaban wato shugaba Ruhani ya ce da a ce akwai amintattun mutane da ke jagorantar Amurka da abin ya zo da sauki a yayin da aka ce ɗaya ɓangaren ba amintacce ba ne abubuwa kan zo da wuya. Zuwa yanzu dai ƙasashen biyu sun kauce ma yaƙi kai tsaye tun bayan da Amurka ta kashe wani babban janar ɗin sojin Iran. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsaunin ta'al na kasar Philippines wanda ya barke da amintan da ya ru ya dan kwanta ko ya lafa to amma har yanzu yana dan tumbudi zuwa yau dinnan asabar ma cibiyar nazarin karkashin kasa ta Philippines ta ce tsaunin Natal na barazanar saki barkewa da aman wuta cikin ɗan kwanaki masu zuwa a halin yanzu dai hukumomi na ci gaba da ayyana tsananin al'amarin a matsayin mataki na hudu mataki na biyar wato na nuna kenan ana gab da samun barkewar tanderu kasar Russia na dada fadada cinikin makamanta a ko'ina a duniya inda har ma mataimakin ministan tsaron kasar Alexander Fomin ke tabbatar wa jaridar rundunar sojin kasar ta Krasnaya Zvezda cewa Russia ta rattaba hannu kan yarjejeniyar soji da kasashe 39 cikin shekaru biyar da suka gabata da yawan wato da yawan su a sashin kudu maso gabashin Asia ciki har da Laos wadda rabon ta sayi makami da yawa ko makamai da yawa wurin Russia har an kai shekaru wajen gumai wannan fadaddiyar dangantakar soji na tayar da jijiyoyin waya kuma tana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Russia da NATO ke da datsani rundunar sojin Amurka ta ce an yi ma wasu sojojinta 11 jinyar dimuwa daga labaita sanadiyar wasu harhari biyu da kasar Iran ta kai a sansanonin soji da aka girke sojojin Amurka kasar Iran ta kaddamar da harin makami mai linzami ne a matsayin ramuwar gayyar harin da Amurka ta kai wanda ya kashe janar din sojin Iran Qasem Soleimani komandan rundunar juyin halin Quds wani mai magana da yawun sojin Amurka Captain Bill Urban ya ce a yayin da babu wani sojin Amurka da ya mutu a harin da Iran ta kai ranar 8 ga wata an yi ma wasu sojojin Amurka jinyar dimuwa daga labaita sanadiyar harin
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu inda za mu fara da Najeriya. Tun bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin kasar suka yi. Wadda ake walakabi da rundunar Amitakun a matsayin haramtacciya ce batun dai har yanzu ke tuna ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin masu fashin baki da masana wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da cikakken rahoton
tun farko ma dai sai da gwamnatin tarayya ta baki ministan shari'ar kasar ta ko bayyana wannan sabon rundunar tsaron da gwamnatocin jihohin kudu maso yamma suka kafa wanda yanzu ake walakabi da rundunar Amitakun da cewa haramtacciya ce batun da yanzu ke ci gaba da jace-kuce da kuma fashin baki a tsakanin masana Muhammad Ismail wani zaman editan jaridar leadership da ke sharhi kan lamuran yau da kullum na gani idan aka bi ta barawo to ya kamata ake bin ta mabi sawo
da zarar an ce an hana adalci an biji mutane kuma an hana su kuka to al'amarin ne gaba ɗaya zai lalace in muka lura yanzu kamar misali yau ana maganan Amitakun wannan shirin da kasashen yarbawa suka kawo na tsaro abin da sa suka yi wannan saboda gaskiya abuna federal government ta kasa tsare mutane da zaran da aka ce an kasa samar da tsaro a kasa to abun fa da zai kawo shine ake cewa anarchy to ko da a kana so ko ba kana so ko ba ka so idan ka kasa tsare mutane fa jama'a za su dauki makam za su dauki mataki da kansu wannan abun da yake faruwa din nan da ake cewa da yar ba su ta dauki wannan mataki suna ganin cewa ya kamata su dauki mataki ne saboda su kare yancin su su kare mutuncin su su kare mutuncin mutanen su in kuma ba wai mataki aka dauka ba na abun nan sauran mutane ma za su dauki da kirin wannan matakin
kamar Muhammad Ismail Sheku Yakubu Musa daidai da yana bincike kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya ya ko bai wa gwamnatin jihohin kudu maso yamman ne shawarin cewa
ni a gane na gwamnatin kudu maso kudu ya kamata wato gwamnatin Yarba ya kamata su bi doka wajen kafa wannan kungiya amma an banda wannan abun nasu yana bisa kan tsari ya kamata dan sun ga tsaro na tabarbarewa su dau matakai su hana mu nike faruwa kaga abin da muke fuskanta a arewa maso gabas abin da ya kawo wannan tun lokacin da ya fara an yi masa rikon tsakanin kashi kuma ina gani su sun hangi abin da ke faruwa a arewa shi yasa suka ce to gaskiya ga su dau wannan mataki su abin da gwamnati ya kamata ta yi tun da gwamnati na ƙasa baki da APC ne su kuma fi yawancin su APC ne abin da yan gida ne ta kira su ta ce musu ga yadda ya kamata su yi in so su koma su je majalisunsu su bi ka'ida su kafa ƙungiyoyin kamar yadda aka yi ka'idoji aka kafa irin su hizba shi kenan in so sai a zo a ci gaba da aiki sannan ta kuma hukumomin tsaro daga police zuwa DSS su sa musu ido su tabbatar cewa suna aiki ne da ya kamata ba wai an kafa ƙungiyan don cin zarafin wasu jinsin mutane ba ko wasu ƙabilu ko saboda addininsu
shi ko wani lauya mai zaman kansa barista Idris Abdullahi Jalo na kallon lamarin ne ta fuskacin shari'a
wannan wani hanya ne suka dauko da saboda kirkiro da yan sanda jihohi don cimma wani buri daban amma wannan baya bisa ka'ida don a yadda suka yi wa abun tun farko kaga bai nuna za su aiki a karkashin yan sanda ko kuma hukumomin tsaro da dokan kasa suka yi da su ba inda suka yi abin babu inda misali kamar jihohinsu suka ba da doka a kirkiro irin wannan abubuwa to kuma ko da hakan ya faru dole ne ko wani kungiyar tsaro zai zamanto na daya bisa tsarin doka sannan babu wani wanda zai taso da irin wannan kungiya ba tare da lalle ya zamanto yana karkashi kuma yana aiki da jami'an tsaro da dokan kafa riga ta da su ba
to wai koya masa na haka tsaro ma ke kallon wannan lamari a yanzu SP Yakubu Sule wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya ya ce ai koya haka tsaro maji kamar sa daukan wasu matakan
wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda zai taimaka musu saboda yanzu gaba ki da idan ka duba idan community ba su tashi ba gaskiya abun dole ne su same shi da matsala amma in dai mutum za a dauki abun da manufa mai kyau to yana da kyau
a tuka da zai taimaka wajen harkar tsaro kenan musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a wasu jihohin Najeriya
zai taimaka tun da yake ai community ne suka haɗu suka yarda da wannan abu sannan kuma cikin community din nan idan ka duba su sun san wane ne ne bad eggs din
to ba bukatar a ji tsoro kenan kan irin idan mun jihohi suka dauki irin wannan matakai
idan ka duba Najeriya ta munce yau ta gurbace in ka zauna ka ce za ka yi layi ga baki daya a kan jami'an tsaro din to ban na tabbatar ma za ka kwanci to yanzu ba ga shi ba a cikin da mutum kwana
yes Yakubu Sule kenan wani tsohon jami'in tsaro kuma koma da menene yanzu ko an zura ido a gaida wannan da Marwa ma za ta kaya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola
a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger inda jam'iyyun hamayya suka yi kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu yayi murabus saboda zarginsa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki musamman ta fannin tsaro bayan da 'yan ta'adda ke ci gaba da hallaka sojojin kasar wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Munbarma ya aika mana da cikakken rahoton
a wata sanarwar da suka fitar a wannan asabar yan adawa a karkashin inuwar kawancan SRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin tabarbarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Niger laifin da suka dora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu kamar yadda za a ji daga bakin daya daga cikin kakakin wannan kawance Alhaji Dudu Muhammadu
waɗannan jirage na yaki wanda suke na a girke mene amfaninsu tunda an ciro su ne saboda a kare lafiyarmu a ba jami'an tsaron nan su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda yayya suna na girke ba su yi amfani ba ya kori sojinan da suke da alfanu sojinan suke da karfin sanin yadda ake mulki yadda ake yaki aka waye gari waɗannan sojinan ya kauda su wasu sa soji wasu kuma aka ma tura su kashashin wacce ambasada kafin wani bature ya zo kasar nan ya girka nashi kwamfani nashi barikin soja sai an biyo ta zauren majalisa tukuna in sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar su zo su girka mazauninsu a cikin kasar nan ba a yi ba haka nan mutu to ganin wannan
mun lura cewa shugaban Isu ya kasa kamata ya tafi
da yake mai da martani akan wannan zargi mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa bugo da kari sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PNDS Tarayya Iro Sani ya bayyana cewa rashin hujja ne yasa ƴan adawa irin wannan tunani
ni na aza cewa za su yi gobe su sauke shi da an san ko suna da wani kokari sun ce Isu Muhammadu shi ya jawo yaki nan kasar mu ta Niger ba Niger kadai ba ake kawo mu hari ana kawo mu Chad hari ana kawo mu Nigeria hari ana kawo mu Burkina hari an kawo mu Mali hari duk waɗannan su suka jawo yaki kasar su to saboda haka kaga tun daga nan zaka gane kame-kame ne ɗan adawa suke yi basu san ba abin da za su yi
jami'in na FRDDR a ci gaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zabukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020
muka kira shi mu ɗan adawa muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali mu bar ra'ayin mu na siyasa Isu mu zo muna da kai shugaba Isu mu tattauna tsakanin mu mu dai kai a kamar yanda aka saba mu tunkari dukkan wata masifar da za su shigo ƙasar nan ai kime mai iya kamar yanda ya saba ba dan komai ba yake shishifka irin wannan a ganin mu saboda na farko ya zauna akan mulki ya rike mulki ya zauna isafka akan mulki shi yasa yake son shiri irin wannan zabe
anan ma masu mulkin na cewa babu kamshin gaskiya hasali ma take-take na ƴan adawa na nunin basu shirya wa shiga zabubbukan masu zuwa ba inji Iro Sani
babu alakar ta'addanci da zabe su dai kame-kame ne ba su da wata hujja suna tsoron a tayi zabe ba su tsoron a tayi zabe kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga dama da shi take shirin zabe din su suka ke zuwa saboda suna tsoron a tayi zabe sun san ba talakawa tare da su
wani binciken da majalisar dokokin kasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kudaden sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta kasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka barra sosai saboda haka jam'iyyun FRDDR suka buƙaci ƴan adawa a majalisar dokokin kasa su dauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu dangane an hukunta masu hannu a wannan al'amari inji su sune Umuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mummuni Barma masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 10:17 na safe ga shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misira. To idan masu tambayar na saurare ga masanin tarihin ƙasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar Masar da Sudan waɗanda dukkanin su ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da Larabci.
Kamar da mai bayani a masu sauraron mu Bala na Yashi Lakwaja da wannan malami shi ma duka duk wani mai sauraro to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani wasu za a iya gano su ta littafan tarihi wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ka tsaye ba
Sheikh da kace Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne wato ba
haka
fari ba sosai kamar Larabawan da muka sani a yanzu shin Larabawan sun zo sun tarar da bakake ne a Misra
to abin da yake faruwa shine idan aka ce Misra din a lokacin ba hada ta zama kasa irin yadda ake da kasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkin ta ba a'a misali kaga akwai kiddawa akwai yahudawa akwai kuma larabawa akwai kuma su mutanen nuba to kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankin sa kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata kabila guda daya da take ta iske wata ba saboda a lokacin ba a riga an hade su ba amma bayan hade su da aka yi suka dunkule suka zama kasa guda to mafi yarin jaye da kuma wanda duniya ta sani sai ka iske su dulmiyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu kabilun ko kuma wasu mutanen dan haka sai a dauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin alhali kuma abin da zai kara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki a ba Misri a yanzu haka kun ga dai abinda Fir'auna yayi ba abu ne wanda yake mai kyau ba wanda kowa ya san wannan a dukkan littafin da Allah ya saukar amma su mutanen Misra idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina ma'ana su ne jikokin Fir'aunoni da suka gabata to kaga kenan a Fir'auna din kamar sunan sarauta ce akwai Fir'auna wane akwai Fir'auna wane
wato akwai nagari kenan
da zamanin da aka akwai nagari cikin Fir'aunonin
akwai
kuma mugu irin shi wannan Fir'auna
wanda aka yi
kware da gaske to saboda haka tsarin nasu yake
to shi watakila masu tambayoyin nan za su so su san ya akai har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan bakakin ne da kirkin maka bambanta su da wani dan Najeriya ta fannin fatan shi ga dai yana larabcin sosai
ai abinda mai bayani kenan zaka iske yanzu haka a mutanen Nuba Nubia na kasar Misra wanda tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin bakaki a duniya wanda zuriyar su ne har yanzu a wannan yanki din kuma su ba su da wata kasa bayan wannan sannan kuma ba su taba zuwa wata kasa ba bayan wannan sai dai a zo a same su to kaga kenan su ɗan kasa ne ko kamar kowane ɗan kasa kuma in suna maka larabci abin zai baka mamaki tunda ba su da wani harshe daga harshen su sai larabcin wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma nubanci ya haɗe harsunan su to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu sannan ba wai a nan ƙasar Misra kawai ba har ƙasar Sudan akwai jibalin Nuba wanda su ma jibalin Nuba din da wannan Nuba ta Misra wato Nubia din da kuma waɗancan wato kusan al'adunsu guda ne yarensu guda ne da makamantansu wanda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro wanda ya shafi biki da makamantansu wato in kaga yadda ake fitowa fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi bai da abinda zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin Najeriya ne bakake ne masu yi amma ba Hausa suke ko kuma Yarbanci ko Yamuranci ba
a'a
yaren Larabci suke yi amma wajen al'adu da sanya kayayyaki da kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi to kusan baka bambancewa na kabilar Nuba da kuma kabilun bakakin fata namu na Afirka ta yamma.
To shi ka ba da misali da Muhammad Wardi shahararren mawakin nan kace banda Larabci suna da wani harshe da ba
shi Khalfawi ne shi Khalfawi ne shi kuma mutanen Khalfa su kuma mutanen Khalfa kamar yadda nayi bayani juz'in su wato ma'ana yankin su yana Sudan yankin su yana Misra dan haka kamar misali Bahaushen Najeriya ko Bakatsinan Najeriya da Bakatsinan ainihin Niger
haka
kaga ba abin da zaka bambanta su tare ne ba abin da ya raba su illa mulkin mallaka
haka
to haka su ba waɗannan kabilun suke a ɗaya a wannan yanki gaba daya
amma wannan shi wannan harshe nasu na da dan alaka da Larabci koko dai ya abin yake ne
alal hakika na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu amma gaskiya na mance a yanzu amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da Larabci.
Eh ko Allah.
Bai da wata alaka da Larabci.
Yawa
kuma in ka duba ko da a Larabcin zaka samu a gargalance a Larabcin gargaliya zaka iske misali na Libya ko na Misra din ko na Sudan akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban. Misali kamar ruwa kaga wasu za su ce maka moya wasu za su ce maka alme wasu za su ce maka me to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi
duk a Sudan din koko daga Libya zuwa Sudan zuwa Masar
daga Libya zuwa Misra har zuwa Sudan gaba ɗaya
eh ko Allah
to wannan har ya gangaro zuwa Chadi zuwa su kasashen shuwa Arab da nan Nigeria da kuma ainihin Allah ka ta bangaren Niger wanda suke iyaka da Algeria da kuma Tunisia da makamantansu duk haka abubuwan suke gudana
to shi duk da bai cikin tambayar su ba mamaki su so yin wannan tambayar akwai masu alakanta wasu daga yan arewa da Masar musamman Hausawa ko Shuwa Arab shin akwai wata alaka tsakanin bakaken Masar da wasu daga arewacin Najeriya ko wani abu haka
ai kwarai da gaske akwai alaka wadda tana yiwa ta iske wata zuriya a arewacin Najeriya wacce kakanninta na shekara 100 ko kuma shekara 200 ko fiye da haka asalin su daga Misra suka taho to akwai su irin waɗannan da yawa sannan kuma alakar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka na farko imma sun zo yaɗa addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi sayan bayi saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kudade da kuma gishiri wanda kenan da makamantan su da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale kamar misali zuwa aikin haji wanda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga kasar Najeriya da Niger da kuma Ghana to a duniya babu wata kasar da ake da yawan Hausawa kamar Sudan ba kuma Hausawa kawai ba da bare bari da zabarmawa da ainihin su Hausawan da Fulani duka gaba daya suna zaune a kasar Sudan wanda da yawa idan ka tafi kasar ka shiga lunguna da kauyuka zaka tarar da akwai garuruwan da asalin su daga Sokoto suke irin su Maiurno wato Maiurno sai ake kiranta Maiurno a jihar Sinnar a kasar Sudan a garin ba kowa ke jin Hausa ba ana Hausa amma akwai Larabci da Fulanci amma in ka gansu a zahiri in ba yaren su kai maka ba za ka taba cewa ba Larabawan Sudan bane kuma Larabawan jajaye saboda Fulani ne sannan kuma suka saje da mutanen gurin sannan kuma ba wai kakannin su ba kakannin su ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin sannan in ka tafi garuruwa irin su Kasala ita Kasala din nan wani wata babban jiha ce a cikin jihohin Sudan wanda in ka tashi daga birnin Khartoum zaka tafi zuwa Port Sudan wato ma'ana bakin ruwan Bahar Maliya to wasu kabilu ne a gurin Adrop ana ce musu Adandawa su Adrop din nan to su kuma waɗannan kabilun su kuma su ne suke a ƙasar Asmara wato Eritrea kenan da kuma ƙasar Ethiopia da kuma nan ƙasar Sudan din to amma duk da haka abin da zai baka mamaki akwai Hausawa a cikin su kuma su din wannan kabilar ta Adandawa ba wai Larabci suke yi ba su ma yaren su suke yi amma Larabawa ne in ka gansu amma a cikin Larabawan yaren su daban al'adar su daban kai hatta tufafin su daban ba jallabiya suke sawa kawai irin ta 'yan Sudan ba a'a wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen Asmara wato ma'ana mutanen Eritrea da kuma wandon su buje da suke sawa yana da bambanci da kuma na Sudan sannan suna sa wata bakar farmala sannan suna barin gashi ba sa aski kai wasu ma wanda al'ada ta shiga jikin su ko wanka ba sa yi sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne su zaka iske ko ka rinka gani suna wasa da takobi suna tsalle suna wasa irin da takobi akwai wasu su ma kabilun wanda suke su kuma alakar su ba da waɗannan kasashe na mun Afirka Ethiopia da Eritrea ne da mai bayani ba su alakar su alaka ce da suke da ita da kasar Saudi Arabia su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar kasar Sudan ta yi kama da jallabiyar kasar Bahrain kuma ta yi kama da jallabiyar kasar Saudi Arabia sannan rawanin da suke daurawa daurin sa yawanci jane irin na kasar Saudi Arabia to kuma kaga su ma dangin su kenan da al'adar su da kabilan su da makamantan su haka dai abubuwan suke
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya hada mana sautin Leon da injiniyan mu ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe
to madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici
takaicen shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin kasar Libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake ɓarkewar rikici a watan Afrilun bara. Yuwar Iran da Amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta dusashe matuƙa ganin yadda shugabannin ƙasar Iran suka fito suka yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim Ka Almasi Garba da ya ce ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
et infos pour chacun, VOA Afrique.